sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Juma'a 4 ga watan Disamba shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi nasarar kashe wasu masu garkuwa da mutane a jihar Sokoto. Sannan za ku ji cewa duk da kalubalen tsaron da jihar Borno ke fama da shi, hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta gudanar da zaben cike gurbin wasu 'yan majalisar wakilai a gobe Asabar. Kamar kowace ranar Juma'a, muna kuma tafa da rahoto na musamman wannan karan kan zaben gundumomi a Kamaru. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa yau Juma'a cewa yayin da allurar rigakafin COVID-19 take gab da samuwa, dole ne ƙasashe su fara ɗaukar matakan tunkarin annobar da za ta ɗauku a gaba. Duk da gargaɗin da aka yi na shekara da yawa, ƙasashe da yawa ba su kasance cikin shiri ba don tunkarar cutar COVID-19, in ji Director General na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a yayin wani babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi kan coronavirus, inda ya ƙara da cewa da yawa cikin ƙasashen duniya sun yi kuskuren tunanin cewa kayayyakin kiwon lafiya da suke da su za su cece su. Ya ƙara da cewa ƙasashen da suka yi maganin yaɗuwar cutar annobar coronavirus da kuma cutar da ke shafar numfashi ta SARS a yankin gabas ta tsakiya da sauran cututtuka masu yaɗuwa sun fi taka rawar gani a yakin da ake yi da cutar COVID-19. Amurka ta samu ƙarin ayyukan yi 245,000 a watan Nuwamba, adadi mafi ƙaranci da aka gani tun daga watan Afrilu, kuma hakan wata alama ce da ke nuna cewa an samu ƙarancin masu ɗaukar mutane a aiki, yayin da ake ganin ƙarin farfadowar cutar coronavirus a ƙasar. Ma'aikatar Kwadugo ta ba da rahoto a ranar Juma'a cewa yawan marasa aikin yi a watan Nuwamba ya inganta da kashi 6.7 cikin 100 daga kashi 6.9 cikin 100 a Oktoba. Ƙarin adadin ayyukan yi da aka samu a watan Nuwamba ya gaza 610,000 da aka gani a watan Oktoba, kuma hakan shi ne wata na biyar a jere da ake ganin ƙarin ayyukan yi na ja da baya a Amurka. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC. A ranar Litinin ne 'yan ƙasar Ghana za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu a zaɓe da shugaba Nana Akufo-Addo da tsohon shugaba John Mahama suke gaba-gaba a matsayin manyan 'yan takara. Jam'iyyar Akufo-Addo ta yi kamfen ne musamman kan tsare-tsarensa a fannin ilimi, yayin da Mahama ya mai da hankali kan samar da ayyuka tare da caccakar tarihin rashawar abokin hamayarsa. A wannan makon, gwamnatin Ghana ta ayyana ranar Litinin 7 ga watan Disamba a matsayin ranar hutu domin a ba masu kaɗa ƙuri'a damar zaɓen shugaban ƙasa na gaba. Duk da cewa sama da mutum miliyan 17 da suka yi rajistar kaɗa ƙuri'a da kuma 'yan takarar shugaban ƙasa 12, hukumomi na fafutukar kwaɗaitar da mutane su fita zaɓen, wanda yake ɗauke da sanannun fuskoki da ake ganin a zaɓuka biyu da suka gabata. Shugaba mai ci Nana Akufo-Addo na jam'iyyar New Patriotic Party NPP zai fuskanci John Mahama da ya gada na jam'iyyar 'yan adawa ta National Democrat Congress NDC. Mahama ya yi nasarar lashe zaben ne a shekarar 2012, sannan Akufo-Addo ya kada shi a zaben 2016. A yau Juma'a, shugaban sojoji da ke tawaye a yankin Tigray na Habasha ya ce zanga-zanga na ɓarkewa a babban birnin yankin, wanda ya faɗa hannun sojojin tarayya cikin kwanaki da suka gabata a yakin da aka kwashe wata guda ana yi. Sai dai gidan talabijin ɗin ƙasar ya nuna hotunan mutane suna sayayya, suna kuma zaune a kan kujeru a Mekele, yayin da sabon shugaban da gwamnati ta naɗa a Tigray ya ce zaman lafiya ya fara dawowa a yankin. Tun dai ranar 4 ga watan Nuwamba, faɗa ya ɓarke tsakanin dakarun tarayya na gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed da kuma sojoji da ke goyon bayan tsohuwar jam'iyyar da ke mulki a yanki ta Tigray People's Liberation Front. katse hanyoyin sadarwa da aka yi da kuma takaita zuwan kafafen yada labaran yankin sun sa ba a iya tantance ikirarin da bangarorin biyu ke yi ba, amma ana ganin dubban mutane sun mutu yayin da ɗan gudun hijira sama da 45,000 sun tsallaka zuwa makwabciyar ƙasar Sudan. Gwamnatin Bangladesh ta fara tura wasu ƴan gudun hijirar Rohingya zuwa tsibirin Basanchar mai cike da takaddama, duk da kiraye-kiran da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke yi na dakatar da aikin. Jiragen ruwa na sojojin Bangladesh 7 ɗauke da ƴan gudun hijirar Rohingya sama da 1,600 daga sansanin ƴan gudun hijira na Cox Bazar sun isa Basanchar a ranar Juma'a da rana. Wasu kwale-kwale guda biyu su kasance dauke da abinci da wasu kayayyakin bukatu na ƴan gudun hijiran da ke koma tsibirin a yau Juma'a. Wani jami'in gwamnati da bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa wa muryar Amurka a yau cewa akwai wasu ƙarin ƴan gudun hijira da dama da ake shirin sake tsugunar da su a Basanchar a cikin kwanaki masu zuwa. Ministan harkokin wajen Bangladesh AK Abdul Momin ya faɗa jiya Alhamis cewa babu wani ɗan gudun hijira da aka tilasta wa komawa yankin na Basanchar. Girka ta yi kakkausar suka ga Turkiyya, inda ta zarge ta da tilasawa masu neman mafaka yin tafiya a ruwan Girka tare da jefa rayukansu cikin hadari a yayin ƙetare tekun zuwa Turai. Hukumomi a ASEAN sun ce irin wannan hali yana nuna gazawar Turkiyya wajen kiyaye yarjejeniyar da ke tsakaninta da tarayyar Turai ta dakatar da bakin haure. Sai dai hukumomin Turkiyya sun ki cewa komai kan wannan zargi. Ministan kula da kaura Notis Mitarachi ya yi wannan zargi ne yayin da ma'aikata masu gadin tekun Greece Hellenic suka gano gawarwakin mata biyu, ɗaya daga cikinsu 'yar shekara 30. Sun nitse ne bayan kwale-kwalen da ke ɗauke da wasu bakin haure 32 ya kife a daidai mashigan da ya raba Girka da Turkiyya. Cikin waɗanda suka tsira har da ƙananan yara 3 'yan Somalia waɗanda aka kubatar da su a cikin yanayi mai tsananin sanyi a gefen gabar tsibirin Lesbos.
To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, rundunar 'yan sandan kasar ta samu nasarar hallaka wasu masu garkuwa da mutane biyu a wani musayar wuta da suka yi a dajin da ke hanyar Yabo zuwa Sanyina da ke jihar Sokoto. Wakilinmu Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta samu kiran waya na neman ɗaukin gaugawa wanda ke cewa 'yan bindiga suna shirin kai hari a wani wuri tsakanin Yabo zuwa Sanyina, kuma suna sanye da tufafin soji. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ibrahim Sani Ka'oje ya ce samun kiran ke da wuya, 'yan sanda suka dira a wurin inda 'yan bindigar da ganinsu suka buɗa musu wuta, daga nan sai suka ci gaba da harbin juna. 'Yan sandan suka samu nasarar kashe mutum biyu daga cikin ɓarayin.
Su ne wayannan mutane suke yamun mutane wajen ƙasar Sanyina kwanaki da kuma wajen Tambuwal har wajen Kebe. Idan mun samu labari kusan ƙarfe 12 'yan fureti za mu suka bar nan suka je suna zuwa sai suka bude wuta. Mu kuma sai muka samu nasarar kaga abin da Allah ya bamu, muka samu dinwani da kuma da wani da gaban shi ma an taɓa shi.
Na tambayi wani wanda ya samu kariya a ƙafa wanda aka kama ko me zai ce akan wannan tomar da ake masa.
Musa
kame aka kawo kana
nan kai kina tun kai kike yi suka taho da ni daga Katsina. Ni da ɗaya duniya ban taɓa yi ba in ba ran nan ba, sannan kuma Allah ya sa kuma ran nan toran nan kuma ran nan suka taho da ni ran nan kuma na abu ya faru da ni ran nan.
Har wayo an kama wani wanda ake tuhuma da haɗa kai da wasu mutane da ake tuhumar 'yan ta'adda ne, suna kiran mutane a waya suna cewa za su zo su sace su, wanda kuma tuni ya yadda da laifinsa.
Kawai haka na ce mu za mu zo da dama ɗauke shi. Wallahi hawasa na kai mai labai ni kina masa amin zai kasance haka ba, wallahi hawasa na kai.
Har wayo rundunar 'yan sandan tana bincike akan wani mutum da ake tuhuma da satar mutane wanda ya shiga motar haya a Sokoto zai je Kano, nan take direban motar ya gane cewa yana cikin wanda suka sace shi a watan 9 na wannan shekara tsakanin Kankara zuwa Sheme ta jihar Katsina. Sai dai wanda ake tomar ya ki ya amsa laifin.
Tuma ina kinayen kuma ni ba aiki na ne ba.
To ba kai ran aka ce an gani cikin mota ba wanda kuka kama kamawa yadda ne ka?
Wallahi ni mai gida ran da ni ta yi wannan ba aiki na ne ba kinayen ni ba. Ma taɓa san himaji ɗaya ne kai. Iyakar amin Allah ya riga ya kawo mahala babu wanda za ka yi sai ka shiga.
Rundunar haka ma ta kama wasu mutane hudu da suka gayyato wasu mutane dauke da makamai suka mamaye wani gari da ake kira Sabon Birni cikin karamar mulki ta kebe. Inda suka fasa shaguna suka wawuri kayan jama'a. Har wayau an damke wani mutum wanda bincike nuna cewa ya hada hannu da wani wanda a gidan kaso ya nemo bindigogi ya baiwa mutane shida suka je birnin Kebbi inda suka yi barazanar sace wani mutum ko ya bada naira miliyan 25. Samun labarin ke da wuya aka sanar da 'yan sandar Kebbi inda suka yi nasarar damke mutanen dukan su guda shida. Amma wanda aka kama a Sokoto ya ƙi ya amsa laifinsa.
Gaskiya to mata ba gaskiya ban taba wannan harka ba ne. Kowa san harka ta sana'ar filaye ne kai.
Ba su kama su sojoji ba ne.
Ba su kama ni da kun ba dan ba ma san sadda sun ka tai ba. Ba abin da aka kama ni da shi.
Dukan waɗannan da aka kama dai ana cigaba da binciken su kafin ɗaukar matakin da ya dace. Ayyukan ta'addanci dai sun zama ruwan dare a arewacin Najeriya inda har majalisar wakilai ta gayyaci shugaban Najeriya ya bayyana gabanta akan matsalolin rashin tsaro. Muhammad Nasir, Muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir, to har yanzu dai muna Najeriya yayin da jihar Borno ke fama da matsalar tsaro da take cinyewa. Hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC za ta gudanar da zaben cike gurbi na wasu 'yan majalisar wakilai biyu a jihar, tunda farko an shirya gudanar da zaben a watan Oktoba da ya wuce kafin daga bisani aka dage shi sakamakon zanga-zangar 'yan SAS. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya hada mana.
Wadannan 'yan majalisu sun hada da karbar hukumar Bayo daga kudancin Borno da kuma Ganzai a arewacin Borno, wanda kuma ke sa ran gudanarwa a gobe idan Allah ya kai mu. Tun a baya dai hukumar zabe mai zaman kanta ta shirya gudanar da zaben a watan Oktoban 2020 da ya gabata, wanda daga bisani ta dage wannan zabe sakamakon matsalan zanga-zangan 'yan SAS da aka yi fama da shi a wurare daban-daban na fadin kasar nan, wanda daga bisani ta sake sa ranar 5 ga watan Disamba 2020 a matsayin ranar da ta gudanar da wannan zaben. Na kuma tambayi shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno non Alhaji Muhammad Magaji ko sun yi la'akari da batun tsaro kuma mataki suke dauka akai.
Kiyaye tsaro shine muhimmi ma a Borno, saboda haka duk abin da muke yi tun daga farko har ran da za a yi zabe har ran da za a gama mun yi magana da su jami'an tsaro kuma sun nuna cewa za su taimaka mana. A yanzu haka muna aiki da su, to kuma tun da yake an kusan zabe komai yanzu yana hannun su na harkan tsaro, to su za su gaya mana yaushe za mu tafi yaushe za mu dawo.
Jam'iyyu nuna za su shiga wannan takara?
To jam'iyyu guda bakwai ne suka nuna cewa za su shiga wannan takara.
Wannan zaben majalisu da za a yi mai kawo sake kawo wannan zaben da za a sake gudanarwa wannan?
Wato abinda ya faru wato an yi rashin su 'yan majalisan ne. 'Yan majalisan nan sun yi rashin lafiya na karamin lokaci kuma Allah ya dauki ransu. To shi yasa za a yi wannan zabe da kidaya da komai da announcing wanda ya ci. Duk a lokaci ɗaya za a yi, a wuri ɗaya za a yi. Amma idan ya zamana akwai su jami'an tsaro suna da labarin cewa akwai wani abu, to kaga kamar yadda na gaya maka baya su ne za su ba mu shawara su ce to maza ku tattara ku. To Allah kiyaye, muna fata haka ba zai faru.
Kuma makon jiya ma dai sai za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi 27 na jihar Borno, wanda kwashe shekaru 13 ba gudanar da zabe a jihar Borno ba saboda matsalan tsaro da ake fuskanta. Sai dai sakamakon wannan zabe na nuna da cewa jam'iyyar APC mai mulki a jihar ita ta lashe dukkanin zaben, kama da na shugabannin ƙananan hukumomi 27 da ma kansuloli da suka tsaya zaben. Sai dai shugabannin ƙananan hukumomi 19 ba su samu abokanan hamayya ba a zaben, wanda kuma dukkanin jam'iyyar APC ne suka tsaya takara cikin su. Kama yadda shugaban hukumar zabe mai zaman kanta mallakar jiha Alhaji Abdul Usman ke bayyana sakamakon.
Yadda muka yi declaring yanzu chamomi kusan 27 na hukumomin Borno duk APC ne ta dauke da ci, kuma councillors 312 kuma na various councils na Borno state APC ne ta ci.
Kun zargi da yake cewa kamar wasu wuraren ba ma kai kayan zabe ba har aka rufe wannan zabe, me zaka ce dangane da wannan?
A'a, bayan da shashen bayani akan wannan harin.
To sirrin kalubale ne kuka fuskanta a lokacin da kuke gudanar da wannan zabe?
Eh, kalubale ne mostly kaman kai kayan zabe zuwa wuraren su sina matsalolin. Wasu kaga zo da sai da muka yi amfani da jirgin sama muka kai wuraren zabe. Akwai lokacin da wai ana kawo kayan zabe tsakanin Ngala zuwa Dikwa. Ayi hatsari wanda kuma wani ya rasa ranshi.
Yanzu dai al'umman jihar Borno na fatan samun dawowar zaman lafiya dan ganin cewa an gudanar da wannan zabe da aka sa a gaba lafiya. Haruna Daudabi, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Daudabi. Yanzu kuma ga Muhammad Awwal Garba da rahoto na musamman.
Karshe daga watan Disamba nan ne za a gudanar da zaben shugabannin gundumi a kasar Jamhuriyar Kamaru. Zaben irin sa na farko kenan da za a gudanar a faɗin kasar, amma ƴan adawa na kasar ta Kamaru sun kaurecewa zaben domin ganin cewar masu gida madafun iko na jam'iyyar mai mulkin kasar ne za su lashe zaben nasu. Alhaji Ali Danash dan jam'iyyar adawa ne na SDF ta ne Jamhuriyar ga abin da ya labarta ne.
To a takaice da zai iya ga maka cewa kamar yadda ka faɗa, mu ƴan adawa dai mun ƙarwace mazaɓe ɗin domin mun ga cewa a ƙarshe dai ba wani abin da zaɓe za ta kawo ma ƙasan Kamaru. Domin yanzu matsalolin da ƙasan Kamaru take da shi kowa ya shina. Da kuma matsalar rashin kuɗi, da kuma matsalar kuma manyan ministoci da manyan masu iko ma da satin kuɗin da suke yi kwarai da gaske, da kuma matsalar tsaro na rashin zaman lafiya. Yanzu haka ma ana maganar cewa waɗansu ma sun turo kai kuma ta shashin wato gabatancin Kamaru, wato ta gabas ta Kamaru kenan, ta shashin Bertwa su ma sun turo kai ga shashin English bangare din ba zaman lafiya ko kankani. A takaice abin da muka tambaya a yi wato shine wato da ce a sake lale gaba daya, a sake lale gaba daya, wato a koma kaman gidan jiya, ko da za a kasa Kamarun kashi uku a yi jihohi kaman uku ko hudu, ya shi kenan kowa ya zaɓi gwamnan shi, ya zaɓi gwamnan shi ya zaman kanshi, ya yi tukuna ya gwamnan tsakiya da za ta dosa tafiyar mukam. A namu majalisar ga abin da muka tambaya kuma abin da ya sa kenan ba mu je wannan zaɓin ba, amma a ganin mukam babu abin da wannan zaɓen ya haifar ma Kamaru mai amfani da wai har je kai ma da tsayar da tashin hankalin da ake a ƙasar Kamaru.
Alhaji Amadu Jibo shugaban matasa ne ƙarƙashin inuwar jam'iyyar LDP ko CPDM mai ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, yake su kan sun shirya zaɓen kare zaɓen da za a gudanar a ranar Lahadi.
To sanin kowa ne wato wannan abubuwan dama wa'annan majalisa na gundumomi tana tsare a kundin ƙasar Kamaru tun wato shekara 1996 da aka gudanar da wannan wato hukuncin cewa kasar Kamaru za samu wato majalisar gundumomi. To sanin kowa ne kuma wato jam'iyyar da take kan mulki wato RDP sai jam'iyyar mu ne muke da mafi yawancin councilori, domin zaɓe ne da councilori ne za su yi zaɓe. To a kasar Kamaru wato kashi kusan 80 ga baki daya konsilolin kasar Kamaru na jami'ar RDP ne. To sanin kowa ne kenan an san cewa mu za mu lashi wato wa'annan ƴan majalisan wannan wato gundumomin. To sanin kowa ne kuma wannan muna fatan cewa zai kawo, zai sassauta wato wannan dan matsalan da ake da shi a kasar Baminda da kasar Boya game da ƴan aware. To ka san cewa yayin da aka fadada mulki, domin wa'annan majalisan gundumomi su za su yi iko akan majalisan kananan hukumomi. To kenan su ne suke da wa'annan mafi daraja, kuma su za su dauki manyan wato tsaruruka, kuma su za su tafiyar da al'amarin. To muna fatan dai wannan dai zai kawo dan sassauci, zai kawo sassauci saboda ka san wa'annan decentralization din zai sa wato mulki ya koma ma hannun wato mutanen da suke na local government kenan, wato mutanen da suke na kasa su za su mari mulki. To kuma wannan ka san wato shi majalisar gundumomin guda biyu ne, akwai na councilori, akwai kuma na sarakai. To sarakai su ma za su yi zabe, su ma su zabi wato wanda zai shugabance su a wannan majalisar gundumomi. To muna fata dai komai ya wuce lafiya in Allah, da kuma wannan zai sa kasar Kamaru ta haskaka a gaban duniya, saboda cika ta demokratiya ne. To dama shi ne saura kasar Kamaru, domin dama da shi da majalisar dattabai wato sena kenan, dama shi ne saura. To yanzu kaga an yi majalisar dattabai, yanzu kuma za a zo a cika majalisar gundumomi. To wa'annan zai sa Kamaru ta samu wato haske sosai, kuma zai cika ta wa'ansu tasiri a game da duniya.
Sai dai al'umman bangaren ƴan aware wanda suke amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila su kan sun ce zaben bai da wani tushe ba na makama a wajensu. Alhaji Muttari Baminda ɗaya daga cikin masu afaɗa aji a bangaren na ƴan aware.
wannan zaɓe da kake ganin shi ba zaɓe bane mai wani muhimmanci wa mai yaren turanci a nan ƙasar Kamaru, domin zaɓe ne wanda shiryayye ne aka yi shi saboda jam'iyya mai ragaman mulki ta samu ta lashe kuma ta ci gaba da aiki da take yi, aiki kuma wanda mutane sun baranta da shi, ba su yarda da aikin da jam'iyya mai mulki take yi wanda ake kiranta RDP sai ba, saboda kinta shi ya kawo wannan yaki a fannin sashen Ingilishi. Sannan kuma yau a zo a ce mutane wanda suka amaye jam'iyyar nan, suka amaye shugaban kasa, su ne wai suke bayan shi har zai saka wani sabon abu, su yarda da wannan abin, wannan abin ba wani tasiri da zai yi. Mu kuma jam'iyya ta SDF da muka ki shiga ma wannan zaben gabaki daya, domin mun lura mun ga cewa gwamnatin ba ta da tunani mai kyau, wato tunaninta mugun tunani ne, duk yadda za ta juya kan mutane, ta raba kan mutane, ta mulke su abinda take nema kenan. To saboda hakan nan SDF ta baranta da wannan zaben, ta ce kuma ba za ta shiga ba. Kuma tasirin da wannan zaben yake so yi wa mutane, da a ce mutane sun karbi abinda gwamnati take so ta yi ne, to da zaben zai tasiri. Amma waɗanda za su saka mana a mulki ɗan jam'iyyar RDP sai ne wanda mutane ba su yarda da su ba.
Alhaji Sabo na jam'iyyar adawa ne na MRC, wanda yanzu haka shugabansu Maurice Kamto yake killace a gidansa, kasancewar irin yadda jama'an tsaro na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suka yi wa gidan nasa ƙawanya a birnin Yaw, wanda yanzu haka ya kwashe sama da watanni biyu yana zaman tishin a gidansa, domin yana buƙatan magoya bayansa da sai turuwa kan hanya na cewa za su iya balle shugaba biya a kan kujerarsa kana. Kuma yanzu haka ya ce kada gudanar da wannan zaben har sai an daidaita rikicin da yake aukuwa a bangaren na 'yan awari, ga abinda Alhaji Sabo ya labarta min a yayin da muke hira da shi.
Ni ne Alhaji Sabo ɗan Ƙablu a Yawun da Kamaru na jam'iyyar MRC, muna yin adawa a nan Kamaru game da mulkin Paul Biya da jam'iyyar Paul Biya. To akan maganan zaben da za a yi ran Lahadin nan, ba yau ba tun ma da aka soma wannan magana, mun yi tir da wannan maganan zaben, kuma cewa zaben nan zai karbu ko ba zai karbu ba, kun ga dai zaben da aka yi na municipal da legislative nan, mu a cikin miliyan 25 miliyan 6 ne suka yi rijista, a miliyan 6 da suka yi rijista a duk Kamaru, tun da ake zaɓe a Kamaru nan ba taɓa yin miliyan 3 ba. Zaɓen da ya wuce da ƙyar aka samu kusancin miliyan 1, domin an fale ana maganar Nefsan waɗanda suka ci a 'yan miliyan. To ala kulli halin zaɓen nan dai in ka duba ka gani ba MRC ba, sai muku da nayi miliyan 6 ne kawai suka yi rijista. Wato 'yan Kamaru sun gaji rijistan ma ba su yi ballanta na su je zaɓe. Yau a Kamaru ya kasance ba ma 'yan adawa sun ce ka a yi abu ba, 'yan Kamaru gaba ɗaya sun gaji ba su tafiya zaɓe. Mun buɗe musu ido, domin shan ce President Kamto shi ya yawo arewa ya je ya buɗe ma 'yan arewa ido cewa su ake kira bitai electoral ɗin RDPC. To 'yan arewa bana sun gane. Insha Allahu mu dai zaman lafiya muke nema, kuma mun kullum muna magana ba wai sarauta ne a koya ba, a'a muna neman sarauta, amma sarauta a cikin zaman lafiya. Muna roƙon Allah, ko Allah bai bamu ba, Allah ya bamu wanda yake adali, wanda zai ji tausayin talaka.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awul Garba. To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka.
Shut up.
To yanzu kuma ga labaran wasanni daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Da bai hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru FIFA tana ci gaba da ta'azzara duk da yadda shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya bar umarnin cewa asasin ta rikicin wanda ya zaka manyan jagororin wannan hukumar suke fama da shi. Coach Sulemani ya yi mini fashin baki kan al'amura
game da rikicin da yake gudana har yanzu. Yakicin yawa tsakanin kungiyar kwallon kafa na FIFA Food wanda Saidu Bumbunjo yake wakilta da kuma Liga Professional de Football wanda General Semenge yake tafiyarwa, har yanzu an gagara samun jituwa. FIFA ma sun yi taro da su, amma har yanzu ba samu an waware wannan matsalan ba. Amma a ƙarshe in Allah ya yarda nan da kwana biyu ko kwana uku za samu wani ci gaba, don mun samu labarin shi ministan Kamaru wanda Premier Minister Kamaru ya samu ya gaggana da wa'annan duka kungiyoyin biyu in Allah ya yarda za samu ci gaba nan da kwana biyu.
Malam Zakari Sa'adu shi ma mutum harkokin kwallon kafa ne na kasar ta Kamaru, shi ma ga abin da ya labarta mini.
Saboda idan ka duba abin da ake ciki, wato gaskiya abin ban haushi ne, kuma abin ayi Allah wadai ne. Ya za a yi a ce kotu da ke kula da wasanni wace idan akwai matsala ake shigar da ƙara, to shi zama da yanzu ita wannan kotun ta fitar da sakamako ta baiwa ainihin kungiyar mai tafiyar da wasan kullun kafa a ƙasar Kamaru, gaskiya ta ba shi damar cewa shi ne ita wannan kungiyar za ta tafiyar da wato kakar da aka saba tafiyarwa kakar bana na 2020-2021. To ka gani ba karon farko bane da wato shugaban hukumar wato Saidu Bumbunjo yake watsi da sakamakon wannan kotun. An yanke shawara cewa Ligue National de Football a Kamaru ita ce za ta fiyar da wasan kwallon kafa, amma shugaban hukuma ya ki amincewa da wannan sakamakon. Kaga babban matsala ce.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa yau Juma'a cewa yayin da allurar rigakafin COVID-19 take gab da samuwa, dole ne ƙasashe su fara ɗaukar matakan tunkarin annobar da za ta ɗauku a gaba. Duk da gargaɗin da aka yi na shekara da yawa, ƙasashe da yawa ba su kasance cikin shiri ba don tunkarar cutar COVID-19, inji Director General na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a yayin wani babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi kan coronavirus. Amurka ta samu ƙarin ayyukan yi 245,000 a watan Nuwamba, adadi mafi ƙaranci da aka gani tun daga watan Afrilu, kuma hakan wata alama ce da ke nuna cewa an samu ƙarancin masu ɗaukar mutane a aiki, yayin da ake ganin ƙarin farfadowar cutar coronavirus a ƙasar. Ma'aikatar Kwadugo ta ba da rahoto a ranar Juma'a cewa yawan marasa aikin yi a watan Nuwamba ya inganta da kashi 6.7 cikin 100 daga kashi 6.9 cikin 100 a Oktoba.
To ma sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin dan bari mu amfani da wannan dama mu taya wakilin Haruna Dauda biyu murna ɗauren auren ƙaninsa da za a yi, wato Muhammad Dauda Babaji da amaryarsa Amina Jidda Umar, wanda za a ɗaura gobe Asabar a nan ba P10 State Low Cost Housing Estate Maiduguri jihar Borno. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya na gabatarwa, sai kuma Julie Letters Gresham da ta hada mana shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC.